أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Litini 13 watan Ramadan shekara ta 1447, wanda yake da 2 ga watan March 2026 miladiya. A wannan mata mai alfarma da muka saba da wannan lokaci, muna gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna cikin suratu Al-Baqara aya ta 85. Allah Ta'ala ya ce thumma antum ha'ula'i, sai ga ku kudin dai, taqtuluna anfusakum, kuna kashe kawunanku, wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, kuna fitar da wasu gungu daga cikinku daga gidajensu, tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan, kuna marama shirkai baya akan yan uwanku mu'minai, bil ithmi saboda da laifi, wal udwan da kuma wato ta'addanci da kuma ketare iyaka, wa in yatukum usara, alhali in suka zo muku a matsayin ribatun yaki tufaduhum, sai ku je ku ba da wato fansa a kansu, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, alhali a farkon al'amari haramu ne ku fitar da su. Afa tu'minu bi ba'd alkitabi, yanzu za ku yi imani da wasashin littafi ne, wa takfuruna bi ba'd, sai ku kafirce wa wani sashi, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika, babu wani sakamakon wanda ke aikata haka minkum a cikinku, illa khizyun fil hayati dunya, face wato kaskanci a rayuwar duniya, wa yawmal qiyama tashal qiyama yaraduna ila ashadil azab, za a maishe su zuwa ga mafi tsananin azaba, wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun, Allah Ta'ala da dai bai zama arabkane daga abinda kuke aikatawa ba. Ulaika, masu waɗannan ɗabi'a, alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah, sune wanda suka musanya wato duniyar su, suka musanya lahira su da duniyar su, suka karbi duniya suka bar lahira. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون, بذا اوقاه تامس با عذابا كما بذا اتمكيس با. من فاتح تفسير وانا آية تفرق وانا آيوي الله تعالى سوكد سوني سندية سوكد سوشيني واتو ومنجد ينا قياما وانا العادة دا يهودا وزاما دمبا زان الله سكد اوكا يرغ العادة واتو مقابا تنشي shine wato ubangiji yayi ba su wasu hukunce-hukunce da ya dauki alƙawari cewa za su kiyaye guda uku. Na farko shine ba za su zubar da jinin su ba, ba za su yaki da juna ba, ba za su yaki wani wanda yake imani ya hada su ba, tauhidi ya hada su, musulunci ya hada su. Sannan kuma aka ce kuma ba za su hada kai da wani wajen wato su je su fitar da wani daga cikin su wanda yake mumuni ne daga cikin gidansa ba. Sannan kuma abu na uku shine idan akai rashin sa wani daga cikin su mumini wanda yayi imani ya tsinci kansa wato a matsayin rubutun yaki to za mu je za su je su hada kudade su san ma sai da za su yi su je su fanso shi to shine sai aka samu waɗannan mutane Yahudawa zamanin manzon Allah sai bayan hada rigima da suka duka yi ma Aws da Khazraj to kowannan su banu Qainuqa da banu Nadir da banu Qurayza kowanne sai suka wato yi kawance da ɗaya daga cikin kabilun guda biyu sannan kuma idan yaki ya tashi sai su je su taimaka ma juna wajen a kashe yan uwansu to wannan shine anan ubangiji yake gaya musu to kuma wani abu da zai bada mamaki shine bayan an gama yakin an kashe na kashewa sai wanda aka kashe sai to jinin sa ya zama jinin banza amma a cikin su da za a samu wani a ribace shi to sai su je sai su bashi su bada fansa su ce wato wannan kudin a taurata tace da zaran an samu an ribace ɗaya daga cikin su ko da ta hanyar yaki ne to su je su fanso shi to shine dan ubangiji yake gaya musu cewa to za ku yi imani da wani bangare tafi na kuma ku watsi da wani bangare muna kan gaban na tabaharuna alaihim bil ithmi wal udwan cewa wato kuna mara baya akan yan uwanku kuna mara mushrikai baya wato da lokacin larabawa mushrikai ne bil ithmi ta hanyar wato zunubi al ithmi shine al ma'siyah al udwan shine al zulm al sirah wato zalunci tsawaran sa to shine muka ce daidai wannan guri muka bada wasu yan dajiya akan wato inda misali za su taimake su akan unsur akaka zaliman aw mazluman to wannan babu laifi in ya zama wato koda mai tauhidi ne shine zai zalincin amma wanda ba shi tauhidi mushriki shine aka zalunta to wannan ba za a zo a ce za a zo a taimake mai tauhidi ba Allah ta'ala yana cewa la takun kha'in khasima to shine muka fadi wato bawabi da malamai cewa to yanzu ya za a yi gami da wato a taimaki wanda ba musulmai ba ko kuma a taimaki wani wanda yake dan bid'a in misali yana suna rigima tsakanin shi da wanda baki ba musulmi ba ko wani wanda ke ma ya ba ta musulunci bid'a ce mukaffira kamar dai irin halin ake ciki a yanzu a duniya yanda za a ga wato gashi ita Iran muna da gagarumar wato sabani da ita to sannan kuma ga kuma su waɗannan wato mushrikai kafirai wanda suka wato sami galaba a kansu to wannan menene abin da ya dace mun faɗi asali manya guda uku wanda kowanne ya kamata yayin da mutum zai yi tahlili ya fahimci waɗannan abubuwa asalin farko shine wato ubangiji ya hana mu ɗauki bitana daga wani wanda yake ba mu ba duk wani bitana shine duk wani abin da zai zama ɗan cikinmu zai zama tsin kayar da shi a kanmu na ban musulmai ko raunin musulmai ko kuma sirrin musulmai wannan haramun ne wannan asali ne a babu asali ne ko da an samu wani kafiri yana rigima da wani wanda yake ba musulmi amma musulmi haka to dole ka tafi da wannan asalin sannan kuma muka ce banda shi kuma akwai asali na akwai hadisi da manzo Allah yake cewa lan as'ina lil mushrik hadisi ya tabbatacce da manzo Allah bai nemi taimakon mushriki ba to wannan asalin akwai shi to banda shi kuma sai akwai wani asalin da malamai kuma kan kawo shi to kowanne amfanin ka san haka shine ka san ina zaka sanya waɗannan abubuwa da ake fama da su a yanzu akwai kuma in aka samu wani musulmi jabbiri wato wani musulmi azzalimi zaluncinsa aqatil ardi fasada yayi banna iri sai ya zamana kuma wato babu wani wanda za su iya taka mishi burki sai wannan kafiran sannan kuma taimakon da zamu nema ba taimako ne akan abin da za a fahimci lokacin musulunci da wannan ba shin wannan ya halatta shi yace wannan tsakanin malamai akwai sabani malamai na wannan al'umma na zamanin mu dai akwai sabani akwai ulama mamlaka da suka kokarin halatta wannan din Sheikh bin Baz shi da sauran malamai yan uwansa na mamlakatin Arabiyyar Saudiya sun halatta wasu daga cikin malamai irin su Sheikh Al-Albani ba su halatta ba wanda na ce wannan ya daga cikin abin da yanzu tsadar rigiman take kawo mana har yanzu tun nakis aka yi rigiman Saddam da Kuwait yayi zalunci yayi banna sannan kuma kawai ya riga shata wani ya ce zai kwace malar babu yanda nasi to wannan sai ya jawo aka sami bancin fatawa da yanzu kuma har yanzu ake samun wato tasirin wannan fatawan ta hanyar cewa wani sunna ne wani ba sunna ba to shi ma wanda ya kata a fahimci haka amfanin ka fahimci wannan Sheikh bin Baz yana cewa ai maza Allah wani lokaci aka tafi don yaki zo ya ce a bashi aran sulke da waye da sauransu wajen mushrikai ai wannan shi ma neman taimako ne amma ba abinda zai zama akwai ta iya tasiri kai tsaye wajen sirrin musulmai ba to shi a haka ya nazal abin ya saukar da abin to amfanin ka san haka shine idan an sami irin wannan a al'umma to kai malamai ka tausaya musu malami kowa da an sami wani abin da zaka ga shi ya ce ga abin da ya fahimta shi kuma wanda ya ce ga abin da ya fahimta to ba sai karka wato in kai baka da fahimtar daya daga cikin malamin sai ka tausaya mai wancan din da yake da ra'ayi wanda yake sabanin naka saboda shi ba da san zuciya yayi ba musamman a wannan lokaci kar mu manta kamar da na faɗa shi Saddam din nan wasu ma suna kokarin cewa wannan aqida ta ba'fiya da ya karba a aqida ce wacce take an kokarin ba a ce in dai ya mutu wannan aqidan to ba musulmi ne ba ba za ta haka ya mutu ba amma dai a lokacin dai abin yayi zafi kwarai da gaske kuma wato yana akan gani ya yi ma musulunci da kuma koyar musulunci wato karan tsaye to wannan shi ma yana da saboda haka dai abin da ke faruwa musamman a wannan bangare ya kamata ka fahimci haka to sai kuma bangare na uku shi ne muka kawo magana Ibn Taymiyyah da yake magana cewa ba a wato taimakon wani wanda yake dan bid'a ko da ma ya kafirce da bid'ansa in mutakar yana akwai wani abu na asali da ya hada mu na musulunci ba a taimakon kafiri wanda yazo yana yakansa akan addininsa haka yace la yu'awin al-kuffara ala dinihi ahli sunna ba sa taimakon kafirai wanda suka sallato mun dan bid'a ko da kafirai ne sun kafuta da bid'a su akan addininsu wannan wani abu ne muhimmi da ya kamata mu kula akan addini ba akan maslahohi ba wannan shi ma wani abu ne muhimmi sannan kuma yayin magana cewa sannan kuma wala yahtaru buhur al-kufri wa ahli ala buhur bid'atin duna zalika ba kuma sa zaben su cewa a samu bid'a a samu wato bid'a kafirci ya zama shi shine kawai zama ya samu rinjaye akan wata bid'a wacce take zamu iya kanta da kanmu yace to ba ahli sunna ba su zaben haka saboda haka shi ma wannan wani abu ne muhimmi da ya kamata mutum ya kula kwarai da gaske yayin lokacin da aka zo an samu karan batta tsakanin wanda suke da azalmai ne amma tsakanin wancan sun bi wancan zalunci wancan kafirai dan tsa wancan kuma ba kafirai dan tsa ba ya yayin muwalatin da zamu yi musu zai zama to shine Annabi Taymiyyah ya baka ba dutse amma anan ba yana magana ba su rayuwa cikin gidan musulunci da ba tare musulunci in ka duba shi yana magana ne akan irin su daula ubaidiyya da sauransu da abubuwan da suka faru da kuma yanda su musulmai suka dinga taimakawa alisa suka dinga taimakawa a lokacin da wato aka sami arna sun shigo suka dinga kare gidan musulmai amma su ɗan shi'a kuma sai lokacin Ibn al-Alqami kuma suka taimaka musu kuma wato kafiran akan wato musulmai yanzu ba yana magana yanzu a zo a samu wani wanda yake shi an ma je an riga an yi bincike an gama wato tsakanin shi da kafiran kusan wato babu wani wato bambanci to wannan wato shine in girgima ta zama lu'batul masalih ne ba lu'batul mabadi ba kaga shi abin da Ibn Taymiyyah yake magana yana magana yu'awinul kufa ala dinihim addini kaga wannan wato fada ce gwagwarmaya ce ta mabadi ta asalin wani abu da ya hada mu rigima shine addini to Allah ta addini ne yanzu kaga dole mu koma addinin zamu ba to amma sai zama rigiman ta koma lu'batul masalih ne ba lu'batul mabadi ba rigima ce ta maslahohi kawai ake yi to shi a wannan jagororin irin waɗannan wanda galibi su ma sun gane musulmi azaba to a wannan su wannan jagororin ba za sama da kasa ba za ta yi kuka akan wato rasa rayuka su suka yi ba amma dai kuma za mu ci gaba ta ba mu ne a kan sauran mutane wanda suke abriya ne wataƙila an fahimci wannan yanzu misali ka ɗauki abin da shi Hassan Nasrallah shugaban Hizbullah Lubnani ya aikata ma 'yan Siriya ya aikata ma 'yan Iraki ya aikata ma wato 'yan Lubnan ɗin kansa abubuwan da suka yi wato kare baya ci ba da kuma ne suka taimaka ma Bashar al-Assad kuma dukkan waɗannan suna yi ne ƙarƙashin shi wannan Ali Khamenei da ake ta magana wanda ya rasu kwanan nan duk abin da ake kusan ma wani lokaci abin in ka gani ka duba za ka gaba to su Yahudawan duk da wannan rashin mutunci da kake ganin su Netanyahu na yi to ina tabbatar maka in ka bi tarihi za ka ga akwai abin da su waɗannan suka yi su na shi Netanyahu ma bai ma yi ba in kuka duka tarihi za ku ga akwai abin da su waɗannan suka ma yi ba musulmai ahli sunna wanda kuma a lokacin wanda suka mara wasu baya su ne su Amurka akwai inda suka ringa haduwa wannan wani lokaci wasu abubuwa ne wanda yake yana da wahalan a yi bayani dan minti 20-30 a gane amma dai abin da nake gaya ma wato matasanmu a tashi a yi bincike kana zauna kawai sai dai kallon wannan dacin kowa inda ake cewa to kuke ce mishi dadin kowa dacin kowa dai a tsaya a je a bincika sosai waɗannan abubuwa akwai ko ba musulmai suna yin wannan bincike in kun je kun duba akwai wani shafi na wani matashi ba sani ba matashi ne dai amma aka rike tsammani wani Samson Fiyo a Facebook za ku gani kusan duk waɗannan abubuwa yana fito da su ya fito da wasu abubuwa muhimmai fax akan 9/11 ya fito da fax akan alaƙan wato wannan Netanyahu da kuma wasu masu rajin jihadi a nan Palestine ya fi abubuwa mai masu muhimmanci wanda in ya faɗa kuma in ka je ka duba za ka ga akwai wannan faksu ya faɗa abubuwa da to ni abin da nake ba kawai shi ke zan yi daidai ba wani lokaci tunda shi ba musulmi ne ba kuma wato ba yana kallon abubuwa yadda wato mahanga ta addini ba zai iya yin wato wani analysis wanda ba shi ne za mu karɓa ba amma ko wata san mutum ya fi yi a waɗannan abubuwan wato wajibi a je a dinga bankaɗowa mutane ana ganewa in ba ka mutu a taɗa kaniya to shi na muka kawo muka ga magana cewa to in a irin wannan rigiman ake to akwai magana wani bangare na yakin wanda zaka cewa kazalika ni wali ba'd zalimina ba'd bima kan yaksub wani karamin azalimi da ya gama zaluncinsa kuma Allah ya kawo wani wanda ya fi shi to Allah sai ku yale su to amma wannan yana nuna cewa kuma ana fatan a cigaba da yaki a wannan waje ba wani wanda zai zo cewa yana ana fatan a cigaba da yaki a wannan wajen ko a shiga Iran a farmata da fada ana yima saboda wani baya cikin abinda wato duk wani mai hankali zai fada ba dan koyo saboda dalilai ga haka na farko ne su idan bayan sun gama rigima waɗannan mutane za su tsinka yadda wato za su tsinka wanda zai sa su ƙara samun rinjaye kafirci da samun rinjaye akan musulunci kar kuma ta kuma wannan wajen shine kusan kamar wato wani masu rayu na addinin musulunci har yanzu kuma ba daina suka yi ba wala fa a wajen ga baki daya da zama a ce an samu rinjaye kan Iran ba nan ne kadai da tsaya ba kuma banda cikin Iran akwai mutane na kirki akwai mutane azriya akwai mutane wanda suke mubara wato duk su a ce wasu fitilannu sun ja musu ba to wannan saboda wannan bashi biwa ka ce kai kana ahli sunna kana wai murna wai aje a cigaba da fada wannan wajen alhali ka san ba wai rarewa tsakanin azzalimi da wanda ba azzalimi ba ubangiji shi kansa da yazo yake magana zai azaba cewa lahu tazayyadu inda an yi sabawa ba to raba da raba amma ba wai ana rigugutsu nika ce wai a cigaba da yi ayoyin shi a ne duka ba kuma yan shi a nan hawa ne akwai wanda shi a san shi an cinsa ba kafirci ne ba akwai kuma zaka iya cewa wato yayi ba Allah ta'ala tsaurin kai ya ba Allah tsaurin kai wannan zai wuya ya zama ya tsaye da imaninsa saboda wannan a kula da wannan kware da gaske dan an ce su waɗannan sun zama azzalimai kuma wato sama da ƙasa ba za ta yi kuka akan mutuwar su ba to ba ko shi ke yana cewa wanda aka kashe a wannan wajen ko kuma zaka dinka fatan a cigaba da yaƙin ba duk inda yaƙi yake a inda yake wato waje na musulmai ba waje na Arraba ba zaka so a riƙa yin wannan ba sannan kuma banda wannan akwai abin da zai je jawo zaka ce za a shiga da wannan yaƙin wannan wato rashin istiqrari rashin stability a wajen duk zai je jawo hatta inda ma ka kake ganin cewa ka dan kai sai kai ahli sunna dan za a wajen to su ma za su rasa abin da suke samu na wato zaman lafiya sannan kuma banda wannan kuma yaƙin ma zai je ga baki ɗaya a je a ci gaba da haɗa musu rigima tausi'ul khilaf kamar yadda suke yawan faɗa za ka ga sabuwar hantar ya faɗa wannan a cikin clash of civilization ɗinsa a dinga ƙara wato gutan faɗa tsakanin abin da tsakanin wato wanda suke sa da bambancin fahimta wanda inda za a zo an zauna ila wata wani da'awa da raddi da muke wa juna da shi ke nan ma abin ya fi sauki amma sai haɗa muhammadu rigima da juna yanzu ka ga shi ita Iran ta ce za ta yi za ka kai hari a sansani da wani na Saudiya na Qatar na UAE na ina ka ga in abin ya jawo kuma siyasa ya salama ka ga an shiga cikin rigiman da ba haka muke bukata ba wannan rigiman ba zai yi ba kowa maslaha ba su kansu wanda suke suna da wato bambanci na siyasa kamar su Saudiya bambanci akwai bambancin siyasa akwai bambancin addini bambancin siyasa amma su ba sa fatan a cigaba da yaƙi to sai kai kuma wanda kai kake kana da Najeriya ko kake mushi wani kallo ka ce a cigaba da yaƙi kawai ana kashe su kana ba mulla wannan lalle ba zai zama yayi dace da wato duk wani mai wannan ba mai wato hatara na addini ba sannan kuma banda wannan karin manta kuma ita kanta Iran din shiganta da aka yi wannan kasan an shiga ne na zalunci domin akan abin da suka shi yaƙe ta kan wani abu ne nufi da ku kuka ya ballaka ku ko kuma ana ballaka Allah ka ga zalunci ne ku ne masu hankali ku ne wanda kuke iya rike duniya ku za ku rike ku saboda ku san inda ku yi abaye da shi amma mu ko ku ce ka kuma mu rike wannan haka zalunci ne balle ma Allah ta magana cewa abin da suna da zuwa a Pakistan da Afghanistan da ina ne kuma ya dawo cikin Larabawa saboda haka ba yanda za a yi mu ce muna goyen bayan wannan rigima wannan rigima bai zama alheri ba mu ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya kare mu ya kuma kare musulunci ya kare ya ci gaba da ɗaukar musulunci ya kasance da kafirci amma kuma kamar yadda na faɗa akwai kuma ɓangaren da wata zalika ni walli ba'd zalimina ba'd wala ba yanda muka iya ba yanda za a yi kawai mu Allah ƙarya ko mu zo mu sa mu idan mu toka saboda kawai yana rigima da wani kamar lokacin da ake yaƙi da Saddam ai kowa ya riga ta cewa Saddam azalimi ne kamar yadda lokacin ake rigima da shi Qaddafi ko asan Qaddafi fitinanne ne shi ma ba wai wani mutumi ne na kayan gabas ba to amma dai ya dai dauki wani abu da su ba Arab ba so sai suka hade saboda haka irin waɗannan abubuwan ƴan uwana ɗalibai a rika kulawa a fahimci abubuwa yanda suke kuma kai hukunci na adalci haka zo kana yin hukunci na zalunci ko kuma ka koma kawai da rigiman Saudiya Iran akwai bangaren da Saudiya tana kare aqida ce wannan sai mu tsaya da ita ne zamu ne akan wannan tunda addini yanzu ake akwai bangaren da siyasa ce karka ji kana fushi da fushin wani wani mai mulki kawai zo haka ne idan ka saka kana ka haushi kai ba san dalilin haushi ba ya ka jale su in ai wato kamar rigiman Rashi da Amurka sun yi rigima a wani waje kuma sai a can wani waje sai ga an waje ai kolabo an hada can haka ake yi su ba Iran da Saudiya akwai inda suka dan hada abun su akwai inda suke haduwa kai kuma an baka alaka ta wasu kumfan baki na ruwanka da mulkin su kowa ya kare mulkin sa in wani ya ga wani laifi wanda yake na addini kai ba ruwanka ka wuce ka ne mai da'awa ka lokaci sai ka kare shi ba shi shi ya kare kansa ba nawa shi ya kare kansa amma inda yana abu yana addini kaga shikenan sai a zo a kare shi wannan shi ne abin da ya kamata wato yan uwa mu fahimta duk wannan dai mun yi magana ne akan shi fadin Allah ta'ala tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kuna mara musu baya akan abin da yake wato zunubi ne da kuma wato zalunci da muka ce za a iya taimakon wato wanda yake ba musulmi ba akan wato abin da yake shi aka zalunta ko kuma wato shine wato ake nema wato a wato dandi a mushi danniya Allah ta'ala yace wa in yatukum usaratu faduhu huwa muharramun alaykum ikhrajukum sai gashi idan suka zo muku in suka zo muku wato suna a madadin batun yaki tufaduhu sai ku je in kuka je sai ku zo ku ku bada kudi ku fanso su to wannan shine abin da shi Allah ta'ala ana yake gaya musu cewa wa huwa muharramun alaykum ikhrajukum alhali a farko al'amari ai kun san cewa haramun ne ku fitar da su a farko al'amari to me yasa kuka shiga cikin yakin ko kafirce ma wannan koyarwa amma kuma duk da haka aka same ku a kun wato dokar musulunci wato shige ge haka shi da Allah ta'ala yake cewa afa tu'minu bi wa'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku wato imani da wani sashi na littafi ne kuma ku kafirce ma wani sashi me imani wato kafirce ma wani sashi da littafi shine kisa da suke yi da kuma wato fitar da juna da suke daga garuruwan su menene abinda ake kira kuma imani shine wato cewa da suke yi da zaran an samu wani wanda yake an ribace shi a cikin Yahudawa to za su je su kai kudi su ce a Taura ne ya sa su to a Taura ya sa ku je kudi ku bada kudi ku fanso shi amma Taura kuma bai hana ku kuma fada da juna ba da kuma wato kashe juna kaga wannan ai akwai ci bamban kwarai da gaske wannan ya zama wato akwai wato wani imani da wani bangare da littafi da kuma kafirce wani bangare da littafi imani da wani littafi da kuma kafirce wani littafi wani bangare da littafi wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa dole a sami wato shari'a musulunci gabaki daya udkhulu fi silmi kafa musulunci baki daya zama shi ke hukunci a tsakanin musulmai in ya zama aka zaba aka ce a yanzu bangaren zamantakewa a bai da musulunci bangaren kuma rayuwa mu je mu rayuwa mu ba ruwan mu da addini to kaga yanzu mu wannan abinda ubangiji yake gaya ma wannan yahudawa ya safe mu aka tu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd za ku imani da wani bangare da littafi ne kuma ku kafirce wani bangare da littafi amma nan wani kafirci ya shi ne mutum zai zama kafiri wannan mutum zai zama kafiri ne in yi hukunci da ba da hukuncin ubangiji ba idan aka sami wasu bawabi guda biyar ba kamar yadda wasu saka karu ya musu ne ja suke faɗa ba wanda su basu ma san inda addini ya dauka ba a ba shi wa ka cewa dai ai yanzu misali duk wanda ya sha giya ba yayi wato aiki ne sabanin hukuncin Allah ba to idan ya zaka ce mishi kafiri amma kuma wanda ya shiga cikin demokradiya zaka ce mishi kafiri kuma arni ai kaga wannan abu ya zama hauka kuma saboda shi duk wani sabon Allah in kai ya ko zagi wani kai kuma shi wannan mai yawan magana akwai shi da zagi zai kira wani ya kakkata mishi zagi to shi zagin shi imani ne ko kafirci ne ai kafirci ne shi ma wannan abu ai ba musulunci ne ba wannan ba kai da imani bane amma da mutum zai zama kafiri to wannan shine in ka je ka duba akwai Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh yana da littafi da yayi akan tahkimul qawaid wa dhiyya ya fadi wasu bawar guda biyar cewa ya shine mutum wato zai za a ci ya bauta mata butu yayi magana cewa a'a na farko dai sai dai a samu itiqadul wato cewa wannan dokan da ba dokan musulunci ba shine aula shine haƙu yanzu ka ce dokan da ba dokan musulunci ba wannan shi fitan canta da wannan zamani yanzu ka ga mutum ya fita musulunci yanzu ya fita musulunci saboda ya zaba wani abun da yake kishe musulunci ko kuma mutum ya ce ma a'a shi ba ma haƙu ba ya fita ahsan dokan da ba dokan musulunci ba wannan ya fi dokan musulunci kyau ma shi wannan kaga rayuwa ki sa a ji dadi a bashi wannan ma mutu ta mutane sai jefa mutane sai kuma to kaga wannan ya fi musulunci ko kuma yace a'a ya yarda dokar musulunci yana da kyau amma shi ma dokar arna yana da kyau kuma kowanne aka yi kuma yana sabi humanity yana wato yi ma wato mutuntaka hidima to wannan shi ba zama kafiri dan dole ka yarda cewa imani shine imani kafirci shine kafirci banda wannan sai zai ce a'a duk ɗaya suke ba wani bambanci duk ɗaya suke wancan ya ce na musulunci ya fi kyau amma ya ce shi ma wanda ya halatta shine jawas shi kuma wanda ce tasawi wannan duk ɗaya suke to sai na biyar kuma shine ya bari yace shi baya so ne istikbara wa karahata baya so ya tsaba bai mishi ba kawai yace shi bai amsa ba to wannan shi ma ya fita musulunci kamar da malamai ke faɗa amma in ba da wannan abubuwan guda biyar ba yana da wahala kaga mutum wai dan yayi wani aiki aikin da wannan zahirinsa kafirci ne ba kare yakinin abin da ke cikin zuciyarsa cewa yana halatta abin kace mishi kafiri shi yasa wato Shaykh Ibn Salama yake cewa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la sha'a min al'amal tarku kufr illa salah ce in ba sallah da da yawa magabata sabai ke magana cewa duk wanda ya bashi ya bar imaninsa ba to ba abin da ake magana da an bashi an bar imani shi ma sallah saboda yayin da kace kai imani ka wato akwai mahabba ne da ta'zimi akwai san ubangiji da kuma girmama shi to ba ce ka kace kana san ubangiji ko ba taba ganin alaman ba me alama kuma da ake fara gani shine sallah to a baka ya kan lokaci ka yi sallah ka kaman ka ce ne kai baka yadda da wannan baka da yakini baka yadda abin wannan imanin da ubangiji ya ga baka ba akwai Allah ta'ala wato anan ya ci gaba da ga mana cewa fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya babu wani sakamakon wanda ya aikata wannan laifi daga cikin ku face wato kaskanci a rayuwar duniya na al khizyu wannan wani irin kaskanci ubangiji na yake magana yake ishara akan shi da zai sami wannan yahudawa malamai sun fasara shi fasara guda uku fasaran farko suka ce al-khizyu anan ana maganan wato hukuncin da ubangiji ya karma annabinsa na kisasi ubangiji yace in suka yi kisa ba abu a kashe su to wannan suka ce wannan shine kaskancin da ubangiji ya ba su wannan shine maganan farko da malamai suka yi sai da magana ce mai rauni saboda kisasi ba yanda za a iya zama in aka ce zama kaskancin wa zama kaskanci akan mu kenan ubangiji kuma ce waye wala kun fil kisasi hayatin ya ul alba to kaga ba zai ce wala ya zama kaskanci ba saboda haka magana ce mai rauni magana ta biyu wanda ake danganta ma Abdullahi dan Abbas shine yake cewa ana maganan jizya hata yi hun jizya ta an yadin wasu sadiru to wannan kaga tabbas akwai kaskanci akwai asghar ai akwai kaskanci da kaga bada wato wani wato lada da zaka bayar saboda an nuna maka cewa musulunci ya alu wala yu'la alaihi kuma ka bada wato ladan kare maka wato gidanka da ake yi to musulunci yace lalle sai sun bayar da wannan shakka abu wannan kaskanci ne sai magana ta biyu da ta uku da ake da ita wanda magana ce ta su Muqatil ibn Hayyan ake cewa wato shine wato abinda manzo Allah ta'ala ya bashi dama ya fitar da subanun nadir na awal hashr da ake magana da su qainu qara su quraiza yanda wato aka ijla'in su aka ce su fita wasu daga cikin aka karkashe su ba lokacin da suka yi banu quraiza wannan wato kare alƙawari da suka yi ubangiji ya sa aka karkashe su to wannan shine kaskanci da ubangiji anan yake magana cewa za su samu tun a duniya kafin zai lahira amma wa yawmal qiyama dan tashi alqiyama kuma yaraduna ila ashad al'azab za a mai da su wato tsananin za su sa su tsananin azaba kwarai da gaske saboda abinda suka yi na kafirci sun kafirce sun kin imani da manzon Allah alhali sun fahimci cewa manzon Allah ne kuma shine annabin da suke tada wa cewa suna jiransa Allah ta'ala ya ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'malu Allah ta'ala bai da ɗaya bai zama rafkane ya jahilci ko ya manta abinda kuke aikatawa ba duk abinda kuka aikata to zai zo muku da shi kuma zai halarto muku da shi kuma zai tuna muku ubangiji lallai zai tuna muku da wannan abubuwa da kuka aikata Allah ta'ala ya ce ulaika allazina ishtaraw hayatad dunya bil akhirah wadannan mutane masu irin wannan dabi'a wanda suka dauki kuma dabi'a na kakanninsu sune wadanda suka sayi rayuwar duniya suka bar lahira suka bar lahira suka dauki ta duniya suka musanya da wato neman lahira suka wato bar neman lahira suka nemi duniya ita kadai Allah ta'ala yake cewa to in sun je lahira kuma fa la yakhafu anhum al'adab ubangiji ba zai wato sauka musu azaban da yake zai musu ba wala hum yusarun kuma ba za a taimake su ba babu wani karfi da zai zo ya sanya ubangiji ya bada wato shafa'ar su babu kuma wani ceto da za ta sa ubangiji ya sanya ya ce ku fito daga wutan jahannama ku shiga aljanna wallahi ba zai faru ba za su da wama ne kamar da manzo Allah yake cewa ikhsa'u fiha wala nuqlifukum fiha abadan yace ku tabbata a ci makaskanta ba za mu zama mun maye gurbin ku ba za ku tabbata makaskanta saboda abinda kuke ma ubangiji na kafirci sai ubangiji ya ce
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
الله تعالى يتي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من إما النبي موسى بيوال للتابي التوراة wanda ya zama wato shari'a na mutanansa wa qaffayna min ba'dihi bir rusul muka bibici bayansa da manzanni wa ataina isa ibn maryama muka yi ma annabi isa dan maryamu wato baywan albayinati baynanin ayoyi da suke yin gaskiyan annabansa wa ayyadnahu muka karfafe shi bi ruhil qudus da ruhi mai tsarki aka kullama za'akum rasulun yanzu haka za ku rika yi duk yayin da wani manzo ya zo muku bi malaka hawa anfusukum da wanda wato rayukan ku basu so shi ba istakabatum sai ku yi girman kai fa fariqan wasu daga cikin annabawan kazzabtum ku ce ƙarya suke yi wa fariqan taqtulun wasu daga cikin ku kashe musu ba wa qalu daga cikin aqidansu suke cewa qulubuna ghulf wato mu zakata mu fa wato ya arfa suke ba ma gane wani gaskiya da ake faɗa balla anahu wallahu bikufrim a ba haka bane abin da suke faɗa ubangiji ya la'ance su ne da kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne za su imani to wannan kuma ubangiji ya shiga wani sabon wato kunshi da ke ƙara nuna wato kafircin waɗannan mutane Allah ta'ala yake cewa laqad ataina Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul hakika mun yi ma wato annabi Isa annabi Musa baywal littafi al-kitaba anan wannan alif da lam ahadiyya ce shine wannan littafin da aka saba sani an saka ma annabi Musa shine at-taura shine at-taura Allah ta'ala yake cewa qaffayna min ba'dihi bir rusul qaffayna wanda daga qafa yaqfu qafan wato in ya zama ka bi sahun wani sai a ce qafautu atarahu na bi sahunsa daga lafazin qafa yaqfu qafan to in ka ce qaffaina ay atba'na min ba'dihi ar-rusul wannan shine abin da ka faɗa cewa lalle ubangiji yake cewa wato ya bibici bayan annabi Musa da manzanni ar-rusul wannan jam'i na rasul kamar yadda wato shukur jam'i na wato shakur kamar yadda subur jam'i na sabur wannan a larabci haka yake kaga anan sai ubangiji ya yi ta'abirinsa da ar-rusul bi ta'abirinsa da al-anbiya ba ar-rusul kamar yadda muka faɗa muka aka sani kuma suna sama da manzanni su aka ce ar-rusul shine wanda ubangiji ya bashi ya aiko shi zuwa wanda suke wato mushrikan mutane ne wanda labudda in ya je su ce mashi ƙarya kake yi sannan kuma watakila ba an bashi shari'a kamar yadda muka yi bayani dai Ibn Taymiyyah ya yi magana mai zurfi kan bambanci tsakanin su da al-anbiya to amma nan abinda yasa ubangiji yace yayi amfani da lafazin ar-rusul bai amfani da lafazin al-anbiya ba saboda a ciki ba wai wanda suka bi annabi Musa ba kawai wato annabawa ne ba ai akwai annabi Isa akwai annabi Dawuda annabi Isa yana da injila ma shi tare da tauran annabi Dawuda an bashi zabura shi ma kaga wannan dan manzo ne amma yace ar-rusul kaga ya halaka kan manzo da manzani da annabawa duka amma in ba haka ba wannan annabawa suka ne suka fi yawa wanda suka zo bayan annabi Musa su ne suka fi yawa kuma suka ci gaba da yin aiki irin na annabi Musa nan da Allah ta'ala ya cewa qaffayna min ba'dihi bir rusul yana nuna maka girman sha'anin annabi Musa cewa da a cikin annabawan Bani Isra'ila babu kamar sa wannan kuma malamai da yawa suna faɗin haka suna cewa da a cikin annabawan Bani Isra'ila babu kamar sa saboda shi ne kadai ubangiji ya sanya littafin sa annabawan Bani Isra'ila suka zo bayan shi suka dinga amfani da wannan littafi nasa kuma suka ci gaba da wato tafiya akan minhajar shari'ar sa suka dinga aiki kuma irin nasa sai dai kawai wani lokaci ne aka samu ubangiji ya saukar da wasu littafai wanda ya dan rage wasu daga cikin dokoki da aka sa a ciki ubangiji yana faɗa yana cewa inna anzalna tawrata fi yahudan wa nuh yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu alladhina hadu wannan annabiyuna Allah ta'ala yake cewa Allah ya saukar da tawra wanda a cikin tawra akwai shari'a da wato haske annaba wanda suka zo bayan annabi Musa su suke amfani da na tawran wanda suka ce sun musulunta su ga wanda suke yahudawa suke musu hukunci da na tawra din to kaga shi annabawa ne galibi amma anan ba faɗi al-anbiya ba saboda annabi Isa da kuma annabi Dawuda da sauransu su shigo ciki Allah ta'ala ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati muka yi ma annabi Isa baywan wato bayyanannin ayoyi al-bayyinat shine al-ayatul wadihat dalla ala sidqi nubuwwatihi alayhi salatu wassalam shine ayoyi bayyanannu wanda suke nuna gaskiyan wato annabzakan annabi Isa sallallahu alaihi wasallama ina kamar da wato aka muka shafada ayoyin annaba bayyanannu shine ayoyin wanda ubangiji yake ba su wanda ke na gaskiyar annabtakan su babu wani daga cikin mahaluki la a cikin wato mutane ko kuma a cikin aljannu za su iya zuwa da irin ayoyin da annabi Allah ta'ala ke ba annabi wanda ayoyin ne kira su mu'jiza to idan ubangiji yace kaza ayar annabi ce ko bayyana cikin sa ne to wannan abin da ake magana babu a cikin annabawa wani wanda zai iya babu a cikin mutane in ba annabi ba wani wanda zai iya zuwa da irin wannan ayar ba irin kamar yadda wasu zaka ga suna faɗa ba kamar sha'ira zaka ji suna faɗan cewa annabi da shi da waliyi ba wani babbaci a nafsin al'amari wajen zuwa da karama ubangiji in ya ga dama zai iya ba waliyi karaman da yake ba annabi kwabo da kwabo kuma iri da iri to shine ibnu taymiya yake cewa to ai shi ma zama annabin kenan haka ne ya zama shi ma zama annabin haka ne Allah ta'ala ya shi ya sanya ayoyin annabawa wato alama ce da ke take nuna gaskiyar annabawa din a nan kaga abinda ubangiji ya ba annabi Musa annabi Isa shine ya ba shi injila wannan ita ce ayarsa ta farko ya ba shi injila sannan kuma ya sanya yana wato rayar da matattu ya kuma sanya kuma wato yana yin wato yana hada wani mutum-mutumi ubangiji sannan kuma ya a cikin zuciyarsa ya kunsa cewa ya tashi zama wato tsuntsu ubangiji kuma sai ya sanya zama tsuntsu da kumfa ya kunin ubangiji wannan da izinin ubangiji kamar da ubangiji ya faɗa kuma annabi Isa yana bada labarin gaibiyat abinda aka ci abinda kuka boye ni yana bayarwa yana bada labarin su amma nan bambancin sa da shi da wasu wanda za ka ga kamar suna yin sihiri kuma suma suna sanin wasu abubuwa da dabo shi annabi Isa bai da sa'i bai da wani sa'in latif ba shi ba wani kokari yake yi ba sai ya ji yayi wasu abubuwa ta bayan fage tukunna ko in zai fito sai ya shirya kamar yadda ake yi na illusionist da sauransu shi ba haka yake ba shi kawai daga lokacin da in abin ya zo kawai zai ce kawai shikenan wato shikenan kawai sai a ga wani ta faru amma ba wai yana buƙatar je wani sa'in latif ne ko kuma takhil ba ko kuma yaje yake muku ido wannan ba haka bane ba to duk wani wasi yi kuwa zai zo ganye zama kudi in ya ga maka hakikanin ya yake zai ga maka yake mu'amala da wasu abubuwa ta bayan fage ashe ka ga ba wani akwai wani abu da yake yi shi annabin Allah bambancin mu'jizarsa da sauran wanda shi ba mu'jiza ba shi ba wani abu da yake yi ba wani abu da yake yi wannan albayinat ubangiji ya faɗe su a cikin surat al-imran yake cewa rasulullahi ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah kaga wannan shine ayan farko da ubangiji ya faɗa cewa daga cikin ayoyin da ubangiji ya faɗa cewa daga cikin abin da ya zo ma bani isra'ila da shi shine yakan je ya busa ma wato tsuntsu shikenan bayan ya riga ya haɗa shi mutumin sa sai ya busa in ya busa shikenan sai ya zama wato tsuntsu bi idhnillah da idhnin ubangiji yake cewa ubrihu al-akmaha wal-abrasa wa uhil mauta bi idhnillah kuma wato wanda ya zo yana da cuta na baras ko yana da cuta wato an haife shi ba shi da baya gani to da zarar na taba shi kawai shikenan sai ya zama ya warke kaga ga yanzu su ake su kenan in an je fala din sun shasha mutane wasu su ce waya sun warke galibi yanzu in kuna bi sosai irin wanda suka sassaba musu ko wanda suke tubabbu ko kuma an je daga cikin su suna son wato su subjugating wani ya samu ya kubce sai daga baya ga suna tana musu asiri akwai wannan yarinyan wannan ayata wannan wanda ya Joshua sunansa ko Joshua wannan ga yawan ganin hutansa ai yana da wata bastard child haka da ta fito waje wanda da kusan ma rashin imani da ya mata kace mai addini ya malansa rashin imani irin wannan ko da dai wato yarinya ce shegiya ba ta da uba ina nufin wato ba ta hanyar aure ba to dan ya zaka mai yaro irin wannan nafsin bari da bari'a irin wannan kamar ta sakayya da irin wannan mu na sakayya da ba an tana bada labari zaka ga tana ga baka labari tsatsuba da yake yi a bayan bage da kaza da yake yi ashe kaga duk ba irin annabi Isa yake ba shi annabi Isa baya bukatar yi wannan kawai da zaran ya taba shi kenan nabiyukum bima ta'kuluna ma tadkhuluna fi buyutikum wannan duka ayoyi da ubangiji ya bashi idan kullu da wannan ayoyi da ubangiji ya bashi da ku akwai abin da ake kira al-ayatul hissiyya i'jaziyya ayoyi wanda su na gani da ido wanda kuma ubangiji ya jefa kalubale ga mutanansa in kun isa ku zo da irinsa shine kawai shafa mutum kawai zama ya warke kawai da ka zo ka ce yaya kaza ka ce kuma kaza ka boye a gidanka ni kawai ya gaya maka wani na da cutan baras shikenan da yaran ya taba shi kuma shikenan a ga ya warke to wannan shine ake kira al-ayatul hissiyya i'jaziyya ubangiji ya jefa kalubale da wannan to banda wannan kuma sai kuma abin da ake al-ayatul ilmiyya khabariyya ayoyin da ubangiji shi wato ya shi ubangiji yake sanar da annabi Isa shi kuma sai ya sanar da mutane cewa ubangiji ya faɗa min kaza kaman ayoyin injila da ya basa. Ayoyin injila wannan wato shi ya zama an ba shi labari ne daga sama, sannan kuma shi din kuma sai ya ba da labarin wato abinda aka gaya masa daga sama din. Shi Sadiq ne kuma Masduq ne, shi Sadiq bai ƙarya ba, bai ma Allah ƙarya ba, kuma Masduq ne kuma wanda ya zo ya kawo shi wannan sakon shi ya bai ma Allah ta'ala ƙarya ba. To duka waɗannan abubuwan Ibn Taymiyyah ce in ka hada, duka in ka hada da ayatul hissiyya ijaziyya inda kuma ayatul ilmiyya khabariyya هذه جميعها خارجة عن مقدور الإنسان والجن. ولا ذكر إنك هذا بذيء أسامه وأن أدم يذود إلى سبا. هو أسامه ولا أدم يذود إلى سبا. دو ولا خير يذود إلى شيء. كم شيء ما بعوض وقري يتبان بجيبا. جرم النبي. ولا شيء أبدا شيء ابن تيمية أنا ي ي ي كتاب كذا أشين كتاب النبوات إنسا. ده كتير عين أبغى يجي يبا النبي مو النبي إيسا. شيء أيام ما يبغى كذا بقى من قويسا. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأنا أي كما كان أي صبر يا بركة ورثة. دا قواتو أبن أكي زرجين تا شي لازم. تولى لا أبو وأن كاتارا مسمى شي وأنا ذكر شي. دا أكي تو أي مكان أتم بويانسا. وكما قال شي أتيان هادي شي أنسام وصوصيني مكان أسوها. شو وأنا بايلا لنا واتو كمال سابانا أبن أبن تيمية كما تنشيوها. Idan annabi Allah ya bashi aya ko ba a samu wani annabi ubangiji ya bashi irin wannan aya din, kun san akwai hadisai da suka zo suka yi bayanai cewa akwai wanda suka yi magana din mangoyan su. Akwai hadisi da ya zo a ce a sahihain hadisin Juraij, wannan Juraij wanda ya zo mai bautan Allah mahaifiyarsa saboda rashin hakuri ta masa mummunan addu'a, daga baya ubangiji ya tarbce shi wata karuwa ta je ta ce shi ne mahaifin yaron. To da ya zo shi kenan ya koma ga Allah ya nemi ubangiji ya bashi mafita, sai ya kalla wannan yaron yake cewa kai wane ne mahaifinka, sai ya ce baba na shi ne Arra'i. Sai ya magana kaga shi ma wannan ai wata karaba ce ubangiji ya bashi, ai ba annabi bane wannan din. Banda shi kuma akwai abin da malamai ke zuwa da shi, wannan mata yana cikin sahihaini shi ma hadisin Abu Huraira, wannan mata wacce take tana dauke da wani yaro mai wanda take shayarwa, ta zo wucewa ta ga wani jabbiri amma ta ga shi a haka ma mai kyau, ta ce Allahumma ja'alni ka hadha, wa ubangiji ka sanya dana kamar wannan. Sai ce a Allahumma la taj'alni mithlahu, kar ka sanya ni kamar shi. Ta wuce wata kuyanga ko wata baiwa, ita kuma ana mata azaba, za an mata kazafi ma ita cewa ta yi zina waye da sauransu. Sai take cewa Allahumma la taj'alni mithla hadhihi, kar ka sanya wato dana irin watan nan. Sai yake cewa Allahumma ja'alni mithla hadhihi, ya ubangiji ni ka sanya ni zama irin ta. Kaga shi ma yayi magana. Banda shi kuma ga hadisi na da Imam Ahmad ya fitar da shi da wani sa hadisin Ashabul Ukhdud, wanda wato har ta wurin zata shiga sai ta tana cewa akwai dan tafar karamin yaro ne, ko ita ko bata ja da baya, sai ce ai shiga ciki kawai nake alal haqq. To wannan kaga duka in ka hada zaka ga kamar wato zai kwance Ibn Taymiyyah abinda yake faɗa, ya kuma tabbatar da shi a kitabun Dubu, ai kuma ga sun yi magana. To amma duka waɗannan idan ka lura waɗannan ma'anoni da ire-iren su duk karamomi ne, duka ba Ibn Taymiyyah cewa baya cewa ba karamomi bane ba. Da ba shi abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa wannan ma su kansu ma na farko kaɗai aka duba ai ayoyi ne, karama ne a babin su, amma kuma mu'jiza ne su a babin annabawan da suke bin shari'o'in su. Kaga tunda kana akwai bambanci. Sannan kuma in ka lura zaka ga waɗannan ma'ani din da ya faru da waɗannan mutane ba irin su ne su ya faru da Annabi Isa ba. Annabi Isa duka waɗannan boyi da ya samu shi na yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, wannan yana nuna gaskiya a natakansa ne, kuma abin ya yi kirayi da da'awa na cewa shi annabin Allah ne. Shi kuma wannan ba da'awa suka yi ba, bukata ce ta zo wajen, kuma a daidai wanda lokacin da bukatar ta kwarage shi kenan, kuma wannan abin ya kwarage. Shi ba Annabi Isa duk inda ya je kawai in ya ga dama kawai duk zai yi wannan, Annabi Musa duk inda ya je zai jefa sandarsa kuma za a sama ta juya ta zama maciziya. Saboda haka ba daidai ne irin abin da kamar yadda dai abin da muka faɗa su Al-Hadrami da su Al-Qawlani da aka ce ɗaya daga ciki ya tafi a saman ruwa, ɗaya daga ciki kuma ya shiga cikin wato wuta bata ci shi ba, wannan ba zai zama irin yadda aka ma annabawa ba. Na farko dai su Al-Hadrami shi saman ruwan ya bi shi Annabi Isa, Annabi Musa kuma raba ruwa akai shi kuma wanda Al-Qawlani da ya shiga cikin wuta, shi da ya shiga natsuwan da zai samu da kuma yadda wutar za ta tarairaye shi ba inda za ta annabi Allah ne ba. Saboda haka wato ana iya samun wato yanayin a samu ittifaki asalin abin, amma kuma ta fuskan kafafa da girman abin da kuma yadda ubangiji zai sanya su su zama kalubale ne da ke nuna gaskiyar annabtakan annabi, to zai zama ya bambanci asalin wa far'an. Wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake magana. Allah ta'ala yake cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus, sai muka karfafi annabi Isa da ruhi mai tsarki. wannan ayyadnahu daga adan idu aidan wannan adan idu aidan shi da alquwa alquwa wa shidda wannan duk inda kaga lafazin adan idu aidan daga ma'anahu alquwa wa shidda a nan da aka ce ayyada an mai da shi ruba'i ne aka ce ayyada yu'ayyidu ta'yidan at-ta'yid shine wato at-taqwiya wa ayyadnahu ay qawwaynahu min qarfa annabi isa bi ruhil qudus da kuma wato ruhi mai tsarki ruhul qudus malamai sun yi magana akan waye me ruhul qudus kuma waye shi akwai maganganu manya guda uku wasu sun fi wasu karfi maganar da galibin malamai malaman tafsiri suka fi tafiya zuwa gare shi shine ruhi mai tsarki ana shine wato jibrilu shine jibrilu wa ayyanahu bi ruhul qudus ubangiji yana bada labarin cewa ne sai muka karfafi annabi isa da jibrilu da shine wato ruhul qudus ana shine wato annamus kamar yanda yazo a cikin hadisi waraka ya kira shi da annamus shine dai wato ruhul qudus din kuma shine wato jibrilu kamar yanda muka muke fada wannan kusan shine ake ruwaitowa da isnadi ingantacce ibnu abi hatim ar-razi abdurrahman ibnu abi hatim ar-razi yake fitar da isnadi ingantacce zuwa ga ibrahim ibnu humayd ar-ruasi daga isma'il ibnu abi khalid al-kufi yake cewa wannan shine jibrilu kuma shine galibin malaman tafsiri irin su ar-rabi' ibnu anas al-khurasani da kuma muhammad ibnu ka'ab al-quradi qatada atiyat al-awfi suddi da sauransu wasu daga cikin sahabbai da ake ruwaitowa wannan duk shine maganar su cewa ruhul qudus anan shine wato malaika jibril to sai magana ta biyu da ake da shi shine magana da wato abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus wato muka karfafa annabi isa da injila kamar yadda ubangiji wata aya ya faɗa cikin qur'ani shi ma yake cewa kadhalika anzalna ilayka ruhan min amrina ruhan min amrina wannan ana magana qur'ani to shi ma ana ruhan min amrina wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ana magana wato shi injila da ubangiji sauka masa to wannan ibn wato ibn zaid ibn aslam ya faɗi wannan tafsiri amma hango istibabi ne istibabi yayi wannan wannan ba wai wani wanda ya ga shi ba shine ya fahimta shi sa ma ya kama hujja da fadin Allah ta'ala wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina duk da wannan wajen tahqiqi malamai suna cewa zai iya haduwa saboda in ka ce in shi da yace injila to wake wahayi injila ba jibril ba to kaga jibril da abin da shi abin da ake cewa sakon da ake bashi yazo isar manabi annabi isa wannan mutalaziman ne sai ka wanda yace wato injila to shi ma dai yana ga maka cewa to ai ba zai saka da injila ba sai da malaika jibril sai ka ma'anar da yace za ta iya zama tahadi to sai magana ta uku wa ba su cewa wato shine wato wanda ruhul qudus shine wato wani suna ne da shi annabi isa yake fada kawai in ya fada wannan kamar wato wani sirri ne ubangiji ya bashi da shi kiraye da batattu wannan gargaji ka kasan ba shi da wani makama wannan kawai a kyale ba su kayan su galibi kusa su ahlul kitabi ba sa yadda ubangiji haka nan siddan kawai wani abu ya juya shi zama wani abu ko kuma wani annabi a bashi wata mu'jiza kawai haka nan ba tare da ya yi kokari ba hatta daga cikin yahudawa ai sun yarda cewa annabi isa yana yi wannan abubuwan ba sai yarda cewa suke matsafi ne dai kuma wai da yaje wai a katanga na ko kudus ne ko baitul laham ne suke fada wai idan yaje wai sai akwai wani wai bismillahil azim da yake karanta ma to da kila wannan riwayar bayan abu hakim ibn zahim shi ne ya ruwaito wannan daga abdullahi dan abbas abu hakim ibn zahim bai ji riwaya daga abdullahi dan abbas ba wata kila abdullahi dan abbas yana maimaita abin da su waɗannan ahlul kitabun suke fada ne da suka saba suna fada wanda rashin ladabi ne ga annabawa abin da yake daidai kamar yadda muka fada shine magana nan guda biyu cewa wannan ana maganar jibrilu ne kuma wato in ma an ce injila ne to kuma shi ma zai haɗe zuwa ga jibrilu ne wannan shine fata maganar duk sahabbai kusan duk wannan shine fatawoyin su abdullahi dan abbas da kuma abin da ake ruwaito da isnadi wanda yake hasan zuwa ga abdullahi dan mas'ud yana cikin wato tafsir al-qur'an al-azim na ar-razi ko banda wannan ma shi wannan shine ya tabbata a cikin da isnadi tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira jibril da ruhul qudus ya kira shi da wannan suna din hadisi da yazo a cikin as-sahih sahih al-bukhari da kuma musnad imam ahmad da kuma sunan al-kubra na an-nasa'i hadisi ne da ake fitar da shi ta hanyoyin mutane guda biyu ta hanyar farko ali ibn thabit da kuma hanya ta biyu kuma abu isaq as-sabi'i dukkan su suna ruwaitowa daga al-bara ibn azib ayatin banu quraiza manzo Allah yake ce ma Hassan ibn Thabit uhdul mushrikin je kai musu zambo ya Hassan ibn Thabit fa inna ruhul qudus ba'aka yace ruhi mai tsaki ya tare da kai wannan haka wannan shine wato asalin lafazin Abu Zakar Sabi'i da ma shi Ali ibn Thabit da ya tashi zai roje sai ya ce fa inna jibril ma'aka to kaga wannan yana nuna maka cewa ko da Ali ibn Thabit haka ya haddace wajen Bara ibn Azib haka ya faɗa yau ya faɗa wancan gobe ya faɗa wancan ko dai haka yaje daga matsala baki daya ko kuma ya fahimci cewa matsala da yake ruhul qudus jibril yake magana a wurin to kaga kowanne aka yi ya zama kamar hujja ko kuma ya zama magana ce ta fannin yin na Ali ibn Thabit shi kuma tabi'i ne babba yana kusa da wato sahabbai ba kuma ba wannan ne ka hadisi kadai ba banda shi akwai hadisi da ba a cikin sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi hadisin Abu Zinad da kuma shi da Isha ibn Urwa dukkan su biyu hadisin daga Urwa ibn Zubayr daga Aisha cewa manzo Allah ya sanya ba Hasan bin Thabit minbari yace wato zo kai wato yi waya lokaci waƙe kai zambo mushrikai Quraishawa da ire-iren su ka zambace su sai ubangiji yace Allah sai manzo Allah yace Allahumma ajid Hassan bi ruhil qudus ya ubangiji ka karfi Hassan da ruhi mai tsarki kaga shi ma wannan ana maganan Jibrilu banda shi kuma ya ƙara zuwa cikin sahihaini hadisin wato az-Zuhri daga Sa'id ibn Musayyib daga Abu Huraira shi ma ya faɗa cewa manzo Allah yace Allahumma ajidhu bi ruhil qudus wannan duk in ka hada zaka ga duka wato nasi ya zo kan wannan idza ata al-athar faqad batala an-nazar injiba la mai hadisi ya riga ya fasara me ake nufi da ruhul qudus sadaka wannan Jibril ne kai tsaye ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke fasarawa ba kuma wannan shine fatawa magana da shi kansa Hasan bin Thabit in ka je ka rubuta waƙoƙinsa da ake ruwaitowa daga wajensa yana cewa wa Jibrilu aminullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kifaa yace Jibrilu shine wato amintaccen Allah a cikin mu wa ruhul qudus kuma shine dai ruhi mai tsarkin nan laysa lahu kifaa ba shi da wani wanda yake kini sai haka dai kusan wannan shine abinda malamai suka tafi zuwa gare shi cewa ruhul qudus anan ana magana wato ruhi mai tsarki amma shi wannan lafazi na al-qudus din lokacin shi wannan lafazi na al-qudus shine me yake magana al-qudus a yare yana magana wato at-tuhur shine al-qudus ko kace al-qudus dalo kamar shi bamba ko kuma al-qudus wato shi bi iskanin dal al-qudus to duka wannan yana nuna at-tuhur to amma malamai wajen tantance me ma'anar sa suna da magana guda biyu muhimmai dai maganar farko shine al-qudus anan ma'anahu al-quddus suna ubangiji da aka ce ruhul qudus ana maganar ruhul lahi wato ɗaya daga cikin rayuka da ubangiji ya halitta Jibril na ɗaya daga ciki to wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa haka kuma sahabi Ubay ibn Ka'ab da isnadi inkantacce Imam Tabari ya yi ruwaito zuwa wajen sa yace al-qudus huwa Allah al-qudus shine ubangiji kuma wannan shi zaɓin Ibn Jarir al-Tabari yake cewa shi ya fi zaɓan haka Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam duk sun fasara cewa al-Qudus anan ana maganar ruhul qudusi wato ruhi na ubangiji mai tsarki wanda ya tsarkaka daga dukkan wani sufofi ta nakasa to sai ma'ana ta biyu da shine masu cewa wato al-Qudus ma'anahu al-baraka kamar da Sudi ya faɗa ko kuma ma'anahu al-mutahhar ruhi wanda ubangiji ya tsarkake shi sai ya zama wannan idafa ta ila sifa kamar da kace wato asalin sa ruhul qudus ka al-lam amma sai aka ce ruhul qudus aka mishi idafa zuwa ga sifa din kamar kai ne kace rajulus sadiq ana magana wani rajulus sadiq abinda kake magana kenan saboda haka wannan idafa ce zuwa ga sifa kamar yanda malamai suke faɗa kowanne dai zai iya dauka amma da yawa daga cikin magabata sun rinjaye cewa da al-qudus ana magana ubangiji ruhul qudus shine ruhul lahi ta'ala kace ruhin ubangiji ba ana magana wai ruhi nafsin ubangijin ba ana magana ruhi daga cikin adunkule wato rayuka da ubangiji ya halitta kamar yadda kowa kai ma ruhul lahi ne kai ba da ruhul kowa ruhul lahi ne kowa ruhi ne ubangiji ya halicce shi wannan shine idafa ce ta shirkiya idafa ce da ake yi saboda wato a sharafa wato annabi Isa a sharafa annabi shi mala'ika Jibril a sharafa duk wasu halittu din su ma ubangiji ce afa kullama ja'akum rasulun ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu tsaya mu gintsa katin a wannan gaba muji su kuma abinda ubangiji yake faɗa na ƙaryata annabawa da suke da kashe su muji fasan da malamai suka yi da kuma su wane annabawa ne ake ruwaitowa cewa an kashe su kuma su waye aka ƙaryata insha Allah idan muka zo gobe za mu tashi a wannan gaba na wannan aya abinda muka tafi Allah ba mu lada abinda muka yi kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh